daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo muna watsa shirye-shirye ne kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuli ke gabatarwa, shirin da ke fadakar da masu sauraro kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da kuma tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu wa Baya kuma Kiri. Ministan harkokin wajen Saudi Arabia ya yi watsi da bukatar Turkiya ta miƙa mata wasu tsofaffin manyan jami'an Saudiya da ake zaton suna da hannu a cikin kisar dan jaridan nan Kamal Khashoggi a cikin watan Oktoba. Mu ba ma miƙa 'yan ƙasarmu domin a musu shari'a wata ƙasa, inji Abdul Adil Al-Jubair yana faɗa wa manema labarai a jiya a birnin Riyadh. A makon da ya gabata ne Turkiya ta fitar da takardar samar da wato sammaci na kamo Saud Al-Qatani, tsohon babban hadimin yarima mai juran gado Muhammad bin Salman, da kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin kasar wato Ahmed Al-Asiri. Duk mutanen biyu suna cikin gungun jami'an Saudiya da aka kore su daga aiki bayan shugabannin kasar sun yi bayani akan mutuwar Khashoggi, cewa wasu mutane ne na wato mutanen kawai ne suka yi wannan dangin aikin. Jami'an Turkiya je sun ce akwai lauje cikin nadi game da samun hannu asiri da Al-Qatani a cikin shirye kisar. Qatani dai yana cikin mutane 17 da ma'aikatar bitar malin Amurka ta aza musu takunkumi saboda alakar su da shirye kisar Khashoggi, yayin da ya shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul. A yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira Yellow Vest, wanda suka yi shirya gagarumin zanga-zanga a faɗin ƙasar ga ƙarshen mako. Kafin jawabin da zai yi da yammacin yau Litinin, Macron na shirin ganawa da jami'an kungiyoyin kwadugun kasar da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi da zanga-zangar da ta mamaye kasar a lokacin hutu. Ma'aikata a fadin Faransa a jiya Lahadi sun kwashe sharan duwatsun da masu zanga-zangar suka yi jifa da su, da kuma motoci da aka kona da kuma shagogi da aka lalata su a ƙarshen makon. Tun da safiyar Lahadi ne ministan harkokin wajen Faransa ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump kada ya tsoma baki a cikin siyasar Faransa, biyo bayan wani sakon Twitter da ya aike wato akan wannan zanga-zanga na makonni da ake yi a Paris. Ya ce ba ma tsohon baki a cikin siyasar Amurka wani cikin gida, kuma muna son kowa ya yi haka, inji ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian yana faɗa wa manema labarai na talabijin Faransa da ake kira LCI. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Asusun Rayin Noma ta Ƙasa da Ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya IFAD da ake kira a takaice ta ce takinsa ta zuba jari a Zimbabwe a karon farko tun bayan shekaru da dama. Hukumar IFAD ta ƙara ta kai ziyara a Zimbabwe kuma ta kyauce zaton za ta farfaɗo da sashen noman ƙasar bayan shekaru da dama da ta ƙi yin hakan. A shekarar 1999 Asusun Rayin Noman na Ƙasa da Ƙasa ya tallafa wa fara wani aiki na noman rani wanda ya kai girman kilomita 120 a gabashin birnin Harare. Al'ummar yankin dai sun nuna cewa wannan aikin ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi. Hukumar IFA ta ce ta ware sama da dala miliyan 41 domin taimaka wa noman rani tsakanin shekaru uku a wannan lokacin da aka samu daidaituwar al'amura a nan birnin Harare. Mutumin da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai naɗa sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin aikin da yake yi a fadar White House. rahotanni na cewa Nick Ayers shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa Mike Pence yana shirin ajiye aikinsa a karkashin wannan gwamnati a karshen shekara. Trump ya ce yana neman mutumin da zai yi aiki a fadar White House a kalla nan zuwa lokacin yake neman zaben shekarar 2020 wato da 20. Yanzu da Ayers ke kauce ma wannan aiki, rahotanni na cewa shugaban kasar da yana duban yuwuwar bada wannan aiki ga sakataren Bitel Malin kasar Steve Mnuchin da kuma daraktan ofishin kasafin kuɗi na kasar wato Mick Mulvaney. Sai kuma wato wani mai ra'ayin mazanjiya dan Republican kuma dan majalisa ne wato Mark Meadow a matsayin sabon shugaban ma'aikata na ofishin shugaban kasa. China ta baiwa jakadar Amurka a Beijing takardar samaci a jiya Lahadi domin bayyana kalubalanta ga yar China nan, shugaban kamfanin fasaha a Canada wanda Amurka ta nemi a mika mata ita domin ta yi mata shari'a a Amurka bisa zarginta da yin damfara. China ta kira kama Meng Wanzhou, babban jami'ar kudi a katafarin kamfanin sadarwa na Hawaii, da wato mummunan al'amari, kuma tana kira ga Amurka ta soke wannan batu na amika mata ita bisa zargin karya dokan Amurka wanda ya hana yin kasuwanci da kasar Iran. Mataimakin ministan harkokin wajen China Li Yuncheng ya gayyaci jakadar Amurka Terry Branstad ya gayyace sa ne wato wuni guda bayan jakadar Canada Mark McCollum ya gana da ainihin mataimakin ministan akan bayyana kalubalantar China game da wannan matakin da suke dauka. Ma'aikatan harkokin wajen China ta faɗa a cikin wata sanarwa da Le ya faɗa wa Branstad cewa abinda Amurka ta yi babban take doka ne kuma take yancin yar China ne, a wannan kuma al'amari ya yi munin gaske. China ta yi kira ga Amurka ta gaggauta daukar matakai na inganta kuɗaɗe da ta yi akan wannan batun kuma ta janye takardar kama yar China.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Madalla kafin Mahmud ya shirya ya gabatar da shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Kori da shirinmu na gaba.
Masaurari, assalamu alaikum. Shirin na wannan makon zai duba gudunmuwar Canada da matsakaitan masana'antu ga haɓakar tattalin arzikin ƙasa. A hannu guda kuma za mu ji abin da ƙwararru ke faɗi dangane da yawan 'yan Najeriya da suka mallaki wayar salula da kuma yadda suke amfani da ita ga bunƙasar rayuwar tattalin arzikinsu na yau da kullum. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar
shirin. Ba za ka yi ne ne kuɗinka, in kuma
Madalla masu rare masana kimiyyar tattalin arziki da hadadar kudade sun sha fushin baki dangane da muhimmiyar war kanana da matsakaitan masana'antu ga rayuwar tattalin arzikin kowace kasa a kowace nahiya ta duniya ko shirye-shiryen mu da suka fude mun kawo muku tsokaci daga ƙwararru game da alfanu da kuma tasirin kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu wajen haɓaka da yalwatar arziki a tsakanin al'umma. A Najeriya akwai dimbin kanana da matsakaitan masana'antu a yankunan birane da karkara a sassan kasar waɗanda ke bada gagarumar gudunmawa wajen samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan kasar. Sai dai duk da haka waɗannan masana'antu kanana da matsakaitansu na gudanar da ayyukansu cikin kalubale da dama. Hajiya Hussaina Ahmad Umar na daga cikin mata kalilan da suka mallaki masana'antar tace man gyaɗa dari da kuma anguliya a Kano, Najeriya, kuma shugabar kungiyar masu waɗannan kananan masana'antu mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wannan batu. Amma ta fara ne da fayyace gudunmuwarsu ga tattalin arzikin na Najeriya.
Masu kananan masana'antu gaskiya suna ba da gudunmuwa sosai a tattalin arzikin ƙasa, domin ka duba ma gurin ɗaukar ma'aikata masu small scale su suka fi kowa ɗaukar ma'aikata, duba da yadda za ka ga mace tun a gida in tana yin tatar koko in tana sai da kamu za ka ga za ta ba wa mai markaɗe aiki, za ta ba wa mai tata aiki, za ta ba mai saidawa aiki. To kaga tun daga nan za ka ga mace mai jarin 2000 tana iya ba da aiki kusan kashi gurin uku ko huɗu. So bare kuma ka fito waje haka ka ga mai sarrafa kamar irin wanda yake sarrafa shinkafa ko wanda yake sarrafa man gyaɗa ko wanda yake sarrafa sabulu za ka gani dole yana da ma'aikata waɗanda za su yi akalla in kana sana'ar hannu, to ba za ka gaza samun ma'aikata ko uku a tare da kai ba. Kamar mu masu kananan masana'antu waɗanda suke da rajista, idan ka yi rajista kuma ka ɗan kafa kamfaninka at least hatta masu ilimin boko, masu diploma ko masu digiri ko masu NCE muna ɗaukar su aiki, domin kana ɗaukar manaja, kana ɗaukar auditor, kana ɗaukar lab technician wanda zai duba maka abubuwanka, sannan kuma kana ɗaukar su kansu ma'aikata waɗanda za su rinka lura da harkokin yau da gobe na cikin wannan abun, sannan kuma kana ɗaukar leburori. Kamar yanzu ni nan a guri na dai alal haƙiƙa kamar inda ka gani da idanka, a takaice iya nan gurin dai ina da ma'aikata sama da 30. Daga wannan sana'ar da muke daga ciki za a biya su albashinsu, daga ciki su ma za su taimaki iyalansu, za su taimaki duk wanda ya kamata su taimaka. Kamar inda ka gani gashi nan muna da ma'aikata ka tare da mata da maza cikin wannan dakata small scale, in ka shigo zaka guraren mata akalla hudu ko biyar na mata ne, kuma suna zuwa su ma su zauna su yi harkokin su, kuma ana daukan mata su zo su zama su suke maka managing gurin, su ma suna fitowa daga gida kamar yanda su tafi office aikin gwamnati haka za su fito su ma su yi wannan abin nan sana'ar ta su ga masu koma. Sannan akwai kuma matan da muke dauka masu kanana wanda suke aikin su tsane maka laka ko kuma su bushe maka ita kanta gyadar, idan an kawo gyadar zaka ka dauka da datti a cikin ta, to muna daukan mata su sheke ta su bushe ta, so kaga din muna ba su aikin yi alhamdulillah.
To kaba tunda na san kuna amfani da injina ne wajen markaɗa ita wannan gyada a fitar da kulikulinta kuma a kebe manta, waɗanne irin mashina kuke amfani da su?
Mashina ne da ake kasu daga kasar China, wasu kuma ana kasu daga kasar India. Da muna amfani da mashin din da ake kerawa a gida a Najeriya, amma saboda dama da sauransu suke kera mana injina, ana kiran injin din dan Sudan. To yan Sudan ne suka zo inda suke irin nasu a kasar su, suka zo suke fabricating anan. Sannan kuma akwai wani shima da aka yi shi kamar zubin na yan China ne, to su ma wasu mutane ne yan Kano suka gayyato wasu mutane daga Togo suka zo suke kera irin injin din a shekara 15 baya da ta wuce. To amma mutanen sun tafi sakamakon ba sa nan, kuma idan injin din ya samu matsala babu spare parts, babu wurin gyara, ba za ka samu gyara ba. Idan wani abu ya faru ko kana so su zo gurin su duba, to ba za ka iya samu, dole aikin kai tsaya. To amma sakamakon gaskiya shigowar da aka fara yi da injinan nan na China da na India, to aikin ya dada abu, tunda su suna zuwa ne da spare parts din su, akwai dealers da za ka je ka sai kayayyakin nan gurin in aikin ka samu matsala ta awa daya insha Allah ta'ala zaka iya gama ta a lokacin maimakon da sai aikin awa ɗin sai ya maka kwana bakwai ba a gama maka ba to sakamakon haka shine ijanyo na gida gaskiya da yawancin mutanen mu ba sa amfani da shi
wai wannan gida da kuke sarrafa kuma ka da ta fitar da manta da kuli-kuli da sauran abubuwa ana kuke samu ta
ita wannan gida gaskiya akwai dillalai diloli da suke zuwa ta fa balewa wasu kuma a nan Kano wasu kuma a kasuwar Dawano sannan kuma sakamakon cudanyar aka fara aka saba yi da su yau da gobe masu ka gidan nan muna iya bin su dukkan da suke musuyuta yawanci gidan da ake amfani da ita a wannan sana'a ta mu ta mai gida ce da ake samun ta daga Zamfara daga jihar Nasarawa daga jihar Taraba daga jihar Katsina kuma a yanzu ma ana iya kawo ana iya samu irin wannan gida da muke amfani da ita ta Kamaru da Chadi
Hajiya Husaina Ahmad Umar kenan guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a Kano Masurare zamu leka fagen amfani da wayar salula da kafar sadarwa ta internet domin jin ko wannan sabon ci gaba na haifar da alfanun da ake muradi ga kasashe masu tasowa irin su Najeriya ta fuskar tattalin arziki da walwalar rayuwar al'umma Dr. Sulaiman Kanya masanin kimiyyar amfani da fasahar sadarwa ne dake koyar da ilimin wannan fanni a Jami'ar Bayes University dake birnin tarayyar Najeriya Abuja
akwai hukuma mai kula da kididdiga ta kasa Bureau of Statistics sun ce muna da kusan mutum miliyan 200 a Najeriya haka kuma akwai hukuma ta kula da harkokin sadarwa NCC kenan sun ce muna da akalla mutum miliyan 161 wanda suke da layi na wayar salula suka kara cewa akalla akwai mutum miliyan 98 waɗanda suke da damar yin amfani da internet suka kara kuma cewa akwai akalla mutum miliyan 30 wanda suke zuwa dandali na sada zumunta social media kenan so wannan abu ne wanda yake mai kyau abin nake wanda yake mai kyau kuma ya taimaka mana wajen ciciba alƙaluma na cigaban arzikin ƙasa GDP kenan to amma akwai matsaloli masu yawa akwai kididdiga da aka bada ta kasashe jerin kasashe da suke amfani da harkar sadarwa ta zamani sai ciniki ko harkokin gwamnati ta wannan hanyar a misali an sa Najeriya a matsayin ta 143 karkashin 193 kaga abu ne mara kyau abu na biyu in ka duba harka ta yan kasa irinka irina ni harka da gwamnati ta hanyar wayoyinmu da harkar hanyar computer mu an samu a 117 karkashin 139 kaga abu ne mara kyau muna kasa da kasar Chad ma da Togo to hala abu ne wanda yake da matsaloli kwanakin ba na je Maiduguri na yi magana akan yanda harkar sadarwa take taimakawa al'umma tambayar da na fara yi shine a cikin mu waye ba shi da waya ba wanda ya daga hannu sai nace a cikin mu waye ba shi da internet
cikin waɗanda mahallata wannan
taron akalla akwai mutum 450 a gurin nace waye ba shi da internet kowa shi iya da internet nace to a cikin mu waye taba sai da abu harkar internet mutum kusa ka daga hannu nace waye taba sai abu ta internet wajen mutum tara suka daga hannu
daga cikin 400
ya sai nace to a cikin mu mutum nawa ne suka taba yin tuniki na gwamnati a harkar internet
hada-hada gwamnati misali ko ka je a maka haraji
ko ka yi takardar dan kasa ko abin nan so kaga abu da ne masu yawa sai ce a cikin mu waye yake amfani da Facebook kusan rabin gurin ku ya daga hannu waye yake WhatsApp kusan mutanen ku yana WhatsApp to me muke yi harkar WhatsApp din wani asibiti ne na Najeriya na gwamnati da za mu iya zuwa mu samu damar ganin likita ba tare da mun je asibitin ba ko ko wace koci ce ta gwamnati za mu iya wannan abu so kaga akwai matsaloli masu yawa da ya kamata mu duba kamfanin da yafi kowanne ci gaba a duniya in kai kalle su waya biyar akwai Apple kusan duk muna amfani da iPhone akwai Alphabet shine uban kamfanin da ya kirkiri Google akwai Facebook akwai Amazon so haka dukan su ba su da wata gona ko kuma ba su da yawan ma'aikatan da za mu duba mu gani so abin da zan faɗa maka shine dole sai mun koma bayan mun duba wani irin ci gaba muke so mu yi da wannan hanyoyin zamani idan muka yi wannan dan za mu samu ci gaban da muke nema a misali in ka duba kamar Najeriya in ka cire United da suke da wayar telephone a gida dai a birane ba mu da komai amma cikin shekara 10 sai gashi kusan ko ina akwai hanyar salula in ka tafi a kasashen da suka ci gaba za ka ga yawan kasar su ba su da yawan hanyoyin sadarwa ta wireless ta GSM kenan kamar yadda muke da shi.
Masaurare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, Hajiya Hussaina Ahmad Umar da Dr. Islam Kenya, kana da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar, ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Tuwa gaida na kwari yanzu kuma ga Babangida Jibrin da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a wannan mako.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da Bangad, jaridar kuma da Toronto mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin sadarwa na zamani Mrs. Loretta Onochi na bayani game da kin amincewa da sanya hannu a dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin sadarwa zamani dai ta zargi a ƴan jam'iyyar PDP na yin magudin zaben shekara ta 2019. A cewar Loretta Onochi, shugaban majalisar DJ wanda dan jam'iyyar PDP ne, ya jagoranci wani shiri na cire kalmomin kidaya da kuma sanar da zabe tare da mai gurbin su da kalmar sanarwa kadai. Wannan, inji Loretta, mataki ne na gudanar da magudi wanda zai baiwa duk wani jami'in hukumar zabe sanar da wanda yake ganin shi ya samu nasara a zabe ba tare da kidaya ƙuri'un masu zabe ba. Wannan dai ba karamin magudi bane aka shirya, inji ta. Lamarin da kuma yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi fatali da dokar zaben ta shekara ta 2019. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar The Punch ta ruwaito cewa wasu masu gudanar da addu'o'i a tocin Redeem na Holy Ghost Congress da aka gudanar na rusunawa a gaban tutocin kasashen waje da suke fatan za su koma wayancan kasashe domin samun rayuwa mai kyau. Jaridar The Punch ta ruwaito wani wakilin kamfanin dillancin labaran Najeriya da ya shaida yadda aka gudanar da addu'o'in, da cewa maza da mata ne ke gudanar da irin wannan addu'o'i tare da rusunawa a gaban tutoci na kasashen waje inda suke fatan komawa can domin samun rayuwa mai kyau. Jaridar da ta ruwaito hira da aka yi da wani mai shekaru 35 mai suna Emmanuel Uko, wanda ya tabbatar cewa ya gudanar da tasa addu'an ce a gaban tutan kasar America, kasar da yake fatan komawa domin samun rayuwa mai kyau. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka jami'an hukumar EFCC da sauran jami'an tsaro da neman wani dan damfara mai suna Mr. Donald Olorin Kede, wanda ake zargi da damfaran 'yan Najeriya kimanin naira biliyan 55, inda ya fake da sunan wata kungiya mai zaman kanta da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna Social Exchange Market na karban kudade daga 'yan Najeriya na samo masu tallafi daga kasashen duniya. Binciken da jaridar The Nation ta gudanar dai ta ce shi wannan shiri na ɗan damfara an shirya shi ne da zumar samar da dala biliyan 500 a matsayin bashi ga 'yan Najeriya miliyan 36 ba tare da ruwa ba domin fitar da su daga kangin talauci. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar da Toronto, shugaban kasa Muhammadu Buhari na kira ga dimbin matasan Africa da Stars A wajen yaki da cin hanci da rashawa gadan-gadan. Jaridar Daily Post ta ruwaito shugaban Muhammadu Buhari yana magana ne a birnin Abuja a wajen bikin kaddamar da wani taron matasan Afirka akan yaki da cin hanci da rashawa. Sharhin jaridar na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
Gaske ka sai kuma rayu da kuma su saurare kuke bari a wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana yana gumar zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga sanatan mu na Daura zone, wanda aka yi zaben cike gurbi a kwanakin baya, ya ya nemi goyon bayan al'ummar Daurazon na cewar zai yi ayyukan da suka dace ga al'ummar Daurazon, wanda yake akwai kamar garin karamar hukumar Korai da karamar hukumar Zango. Ya dauki alƙawula wanda yake bayan mun zabe shi, bayan wannan zabe na cikin gurbi da aka yi, tun daga wannan lokacin ba mu sake ganin shi ba, ko godiya ba mu sake ganin ka zo ka mana ba, kuma ba mu ga ɗaya daga cikin alƙawulan da ka dauka ka cika mana ba, kamar irin garin mai bara wanda ka yi alƙawulin cewa za ka gina musu hanyar ruwa, mu kuma ka zo na a makarantar da kaka dawo ta Zango ka mana alƙawulin cewa za ka gina ɗakin ITC, to kuma duka babu ɗaya wanda kai, to da haka ne kake son ka dawo mu zaɓe ka a wannan zaɓen da za a sake kwanan nan? Dan ya kamata ka waiwayi waɗannan al'umma taka tun kafin dare ya ma.
Assalamu alaikum. A ranar da kasa su na ji a Najeriya an wai kaddamar da wasu dokoki a kan da kasa su, to wannan dokoki dai sai na nadira dalili kuwa ai ba za su wuce dai kar ai bara ba, ko to Najeriya ko da bara da shin hanci a wannan karmin sai da Allah yi, saboda haka a masu hukumar Najeriya da masu arzikin Najeriya sai isa su hana komai su sa komai na alheri, amma ba za su ba, saboda haka mu sai dai mu roƙon Allah, Allah dai ya sa mu gama lafiya, amma ba wai a kula da mu ne na kafin su, sai dai Allah da yi mu kula da mu, saboda haka wannan zance ne kawai wanda duniya za ta ji ta ce wai ai za a yi wani abu arziki a Najeriya, ina Allah dai ya rufa mana asiri. Daga Musa Ubali sarkin guragun sarki ringin CON Sayyidi Abubakar mai martaba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ta harkokin wajen Saudiya Arabiya ya yi watsi da bukatar take ta mika mata wasu tsofaffin manyan jami'an Saudiya da ake zaton suna da hannu a cikin kisar dan jaridar nan Jamal Khashoggi a cikin watan Oktoba. Mu ba ma mika 'yan kasarmu domin a musu shari'a a wata kasa, inji Adal Al-Jubair yana faɗa wa manema labarai a birnin Riyadh a jiya Lahadi. A makon da ya gabata ne Turkiya ta fitar da takardar sammaci na kamo Saud Al-Qahtani, tsohon babban hadimin yaliman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman, da kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar Ahmed Al-Asiri. Dukkanin mutane biyun suna cikin gungun jama'an Saudiya da aka kore su daga aiki. A yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasarsa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira Yellow Vest, wanda suka shirya gagarumin zanga-zanga a fadin ƙasar a mako a ƙarshen mako. Kafin jawabinsa da zai yi a yau Litinin da yamma, Macron na shirin ganawa da jami'an ƙungiyoyin ƙwadago da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi ga zanga-zangan da ya mamaye ƙasar a lokacin hutu. Hukumar asusun raya noma kenan ta ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IFAD a takaice ta ce ta kimtsa ta zuba jari a Zimbabwe a karon farko.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen a safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Farande. Kamar kullum za ku iya sauraron duka shirye-shiryen da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shiri, da Malam Sibi da haɗa shiri da Bada Umuni, da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.